الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسين تقص لتاف الأدب المفرد والنظام قباتر إن شاء الله تعالى لتافن الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وان دي رسو هجرانا دي شكرة دلي بيو دي همسن دي شدا ودي شكرة دبو دلي دي تمانين ربوان سد دنيا أيو رحمه الله تعالى وان درسي يكون شبابي نشرين دي بيار زوا بابي نشرين دي بخل ينا كرن تدمو دو كوكي دي سكشافي ساد زمنجي wannan darasi yana karantar da mu hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da sada zumunci yana ɗauke da matsaloli guda biyar matsala ta farko ita ce bayanin hukuncin sada zumunci don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya fara gabatar da babi akan wannan matsala don shi ne babi mafi girma wato matsala mafi girma game da hukunce-hukunce na sada zumunci shi ne sanin hukuncinsa ya kawo babi na 25 wujubi silatir rahimi babi akan wajibcin sada zumunci wannan ita ce matsala ta farko wato ya yi babi saboda ya tabbatar da cewa sada zumunci wajibi ne kuma babu shakka haka ne kamar yadda al-Imam al-Qurtubi a tafsirinsa al-Jami'u li ahkam al-Qur'an yayi bayanin ittifaqi ijma'i na malaman sunna akan cewa sada zumunci wajibi ne yanke zumunci haramun ne ya dace da abinda al-Imam al-Bukhari ya faɗa anan haka in ka duba littafin Ibn Hajar al-Haytami الزواجر عن اقتراف الكبائر مجلد نبي شافي نقرية 38 سادة زمنتي واجبين وانا شيني ابو نفر كودي كمات مسن اقويدا ليلي دا داما ودن دسكي تبتر لكي وسادة زمنتي دولني دا قتكي ودن نند ليلي الامام البخاري كاو حديثنا 40 بوقي حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا بمبم بن عمر الحنفي قال حدثنا قليب بن منفعة قال قليب بن منفعة يتي قال جدي كاكانا يتي من سونا كاكان سأبو منفعة قليب الحنفي إذن كدوب المؤجم الكبير أقوي مسند وان ديواري من يؤرف بالكنى na bayanin malamai da aka san su ta hanyar alkuniya kawai ba a san sunayensu ba حديثي نا 786 كما ابن حجر الأسقلاني لتاف الإصابة في تمييز الصحابة لتاف يربو تاسب بيان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مجلد نوف شافي داري حدود بيار يتسونن كاكن قليب بن منفعة شيني بكر بن الحارث الأنماري أبو منفعة عند الإمام الترمذي yayi bayanin sa haka ma al-Imam Daraqutni malaman tarihi kamar al-Imam Umar bin Ahmad ibn Shahin mai littafin tarihi na sahabbai wanda ake kira tarihu kitabu tarihi asma'i thiqat littafin tarihi wanda ya shafi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in da kuma littafin al-Imam Abu Bakar bin Isa al-Baghdadi fi man nazala himsa min as-sahaba saboda haka shi Kulayb bin Manfa'a yace kakansa ya fada kakansa dinnan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi an san shi da al-kunya ya shahara da al-kunya Abu Manfa'a Kulayb al-Hanafi amma asalin sunansa kamar yanda Ibn Hajar ya fada a littafin al-Isaba بكر بن الحارث الأنماري إن كذوب مؤجم الصحابة لتافع الإمام عبد الباقي بن قاني البغدادي كليب بن منفعة يتي قال جدي كاكانا يتي واتو كاكانا يتنبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي مسا يا رسول الله من أبر وايزم في قباتر دكيركي ناغريشي قال sai yace ummaka mahaifiyarka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa abaka da mahaifinka wa ukhtaka da yar uwarka wa akhaka da dan uwanka wa maulaka alladhi yalizaka da makusancinka wanda ke jibintar haka haqqun wajibun Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haƙƙi ne kuma wajibi wa rahimun mausula zumunci ne sadadde kaga wannan ya tabbatar da cewa sada zumunci wajibi wannan dalili yasa al-Imam al-Bukhari ya fara gabatar da wannan hadisi wanda hadisin yana tabbatar mana mas'ala ta biyu wanda ita ce kiyaye waɗannan matakai na zumunci kamar yanda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yani mura'ati maratibir rahim kama marra النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسا أمك وأباك وأختك وأخاك ما هي في يرك بابنك يرؤورك نوؤنك سنسيأك جي مولاك الذي يلي ذاك مكوسن چينك وانديك بنهك وانديك جبنترك هيك بيوبايا وانند أكت إرغا الكتاب أون المعبود شرح سنن أبي داود العظيم عبادي مجلد نقوم شاهد شافينا تلاتين دهو بيتي أبين ده النبي صلى الله عليه وسلم يكي نفي ده مولاك مجب انشنك ينا نفي قريبك وتزل قربا منك ومولاك الذي يلذاك أبين ده أكي نفي ده مولاك مكس انشنك زل قربا منك فإن أحد معاني المولى القريب أيضا yana daga ma'anar al-maula a larabci wato makusanci gare ka yace wa huwa al-muradu huna kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da shi kenan anan an gaya ma babanka mahaifiyarka mahaifinka yar uwarka dan uwanka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi kusa da kai allazi yalizaka wanda ke bin bayan su wato wanda ke bin haka akwai hadisai kamar guda biyu wadanda sun fassara mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan akwai hadisin Bahaz bin Hakim mun karanta shi shine hadisi na uku a littafin Al-Adabul Mufrad hadisin Bahaz bin Hakim yace kuntu ya rasulullah Bahaz bin Hakim yace na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam man abaru wa zan fikirki gare shi wa zan yi wa kirki annabi sallallahu alaihi wasallam yace ummaka mahaifiyarka kuntu nace man abaru wa zan yi wa kirki qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ummaka mahaifiyarka qultu sai nace man abarru wa zan yi wa kirki qala sai yace ummaka mahaifiyarka qultu sai nace man abarru wa zan yi wa kirki annabi sallallahu alaihi wa sallam har da yace masa summal aqraba fal aqrab sai wanda yafi kusa da kai sai kuma wanda yafi kusa da kai kaga kenan kana nuna wanda yafi kusa da kai shi zaka fara gabatar da kirkinka kafin na nesa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine ya zama kirkin naka ka fara gabatar da shi ga mahaifiyarka mahaifinka yar uwarka dan uwanka wato ashe zumunci yana da matakai zumunci ba mataki guda bane kuma hadisin shi ma yana da kyau yana irwaul galil hadisi na 2232 yana sahihu muslim kitabul birri wasila da kuma sunan abi daud kitabuz zakat hadisi na biyu shine hadisin abu huraira shi ma almuttafaqu alai abu huraira yace qala rajulun wani mutum yace ya rasulullah man ahaqqu bi husni sahabati waye yafi cancanta da kyawun zamana kyawun kusanta na gare shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ummaka ita ce mahaifiyarka قال يجي سمم من سوى قال يجي أمك ما هي فيارك قال يجي سمم من سوى قال يجي أمك ما هي فيارك قال يجي سمم من سوى قال يجي أبوك ما هي فينك أوت رواية النبي صلى الله عليه وسلم يجي أمك ثم أمك ثم أباك سيجي ثم أدناك أدناك كاجا كمر حديث بحث بن حكيم ثم الأقرب فالأقرب in ka dawo hadisin da muke karantawa kuma wa maulaka allazi yali zaka yana nufin al aqrab minka wanda yafi kusa da kai bayan yar uwarka da dan uwanka waye yafi kusa da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine zaka fi gabatar da kirki gare shi kaga wannan ya nuna cewa idan zaka yi kyauta baka daidaita yan uwa baka daidaita yan uwa dole sai ka bi wannan ka'ida kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka yasa litafin aunul ma'bud mai litafin yace wa bihadha yazharu anna alwawa fi qawlihi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka ana cewa wa da babanka da yar uwarka da dan uwanka yace wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wawun anan shine summa kaga ya nuna cewa dole ne a bi tsarin haka yar uwarka ta fi cancantan kirkinka fiye da dan uwanka wato mace ita ce ake fara gabatarwa kafin namiji ta wajen zumunci kamar yadda yazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace ya'ani thumma ayy thumma abaka sai babanka bayan mahaifiyarka thumma ukhtaka sannan yar uwarka daga babanka sai yar uwarka summa akaka sannan dan uwanka namiji yace summa maulaka sannan wanda ke jibintar ka wato wanda ke kusa da kai ay qaribakal aqrab fal aqrab allazi yali zalika wato sai dan uwanka wanda yafi kusanci gare ka bayan wadannan da aka kirga saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam maulaka yana nufin qaribaka allazi yaqrabu allazi yaqrabu man taqaddam min ibni ukhtika kamar misali bayan mahaifiyarka babanka yar uwarka dan uwanka idan za a shiga na nesa fa sai a fara da dan yar uwarka kafin dan uwanka wato sai ka fara da ƴaƴan yar uwarka mace sannan ƴaƴan dan uwanka namiji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan tsari saboda ya fara gabatar da yar uwarka kafin dan uwanka don haka idan ka tsallaka kansu sai ka tafi ibnu ukhtika dan yar uwarka wa ibnu akika sannan dan uwanka idan an koma ta sashin baba fa ana fara gabatar da ammati babarka mace kafin ammika baffanka wato babarka mace zumuncin ta yafi karfi kafin baffanka in ka koma ta wajen mahaifiya fa wato innarka ita ce mafi kusa da kai kafin kawunka saboda ana fara gabatar da mace kafin namiji yace wa hakaza al aqrab fal aqrab akwai hadisin da yazo a sunan ibn majah fi awwal kitab al adab hadisin abu salama as-salami qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam usi imra'an bi ummihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ina wasiya ga mutun ya kula da mahaifiyarsa, wannan shine na farko. Usi imra'an bi ummihi, ina wasiya ga mutun ya kula da mahaifiyarsa. Usi imra'an bi ummihi, ina wasiya ga mutun ya kula da mahaifiyarsa salasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatar da mahaifiyarsa uku, sai yace usi imra'an bi abihi, ina wasiya ga mutun ya kula da mahaifinsa. Usi imra'an bi maulahu allazi yalihi, ina wasiya ga mutun game da makusancinsa wanda ke bin bayan mahaifi. Wa in kana alaihi minhu adha yuzihi, koda a ce akwai cutar wanda dan uwanka yake maka, wannan zumuncin bai faduwa, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wannan yana sunan ibn majah. Wa in kana alaihi minhu adha, koda akwai wata cutarwa daga dan uwanka din, wannan zumuncin bai faduwa. Domin da dama suna gani kamar idan dan uwa mugu ne to zumuncin sa ya kare. La ka duba sunan abi dawud kitabun nawm babun fil birr al walidain hadisi na 2139. Don haka yasa wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya fara gabatar da shi saboda ya dauki abubuwa guda biyu. Na daya ya dauki bayani akan hukuncin sada zumunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqun wajibu, haki ne wajibi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera mana yanda ake bin matakai na sada zumunci. Hadisin yana da rauni, yana da'iful jami'i saghir, hadisi na 2282. Amma saboda wadancan hadisai da muka kirga a cikin bayani, kamar hadisin Bahz bin Hakim da hadisin Abu Huraira, wannan yana Irwa'ul Galil, wannan yana Sahihu Muslim, wannan yana Sunan Abi Dawud, wannan yana Sunan Tirmidhi da Sunan Ibn Majah. Saboda haka hadisin yana da wasu riwayoyi sabanin wanda yazo a cikin Al-Adabul Mufrad. Wannan hadisin yana tabbata ma'anarsa ta inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin dalilai da suke sa ya kamata ta wajen zumunci a kiyaye matakai yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera, shine hadisi na gaba. Haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Abu Awana, Abu Awana babban malamin hadisi ne, ya shahara da alkunyarsa Abu Awana, sunansa al-Imam al-Wabbah bin Ubaydillah al-Yashkuri. Yana daga cikin malaman farko, ya ga Al-Hasan al-Basri, ya ga Muhammad bin Sirin, waɗanda manyan tabi'ai ne. Allah madaukake ya musu rahama. Ana Abdul Malik bin Umair an Musa bin Talha an Abi Huraira qala, Abu Huraira yace lamma nazalat hadhihi al-aya, lokacin da wannan aya ta 214 suratu shu'ara ta sauko ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa andhir ashiratak al-aqrabin, Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai gargadi ga danginka mafi kusanci, sune al-aqrab, ba ce al-qaribu al-qaribina ba, la al-aqrabina, mafi kusanci gare ka. Kai gargadi ga danginka mafi kusanci gare ka. Wannan farkon saukan wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yace qaman nabiy, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe fanada, yayye kuwa yayi kira, ya bani Ka'ab ibn Lu'ay. Wannan yana gwada cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira dangin nasa kamar yadda Allah ya masa umarni. Ka'ab ibn Lu'ay Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi, wanda kuma kakansa na bakwai kenan. Kaga da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi, sai ya fara da kakansa na bakwai, dan an ce kira danginsa. Wato abin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan dan ya maka bayanin su waye dangin naka da ake son ka sada zumuncin su. Sai ya bada misali da farkon saukan wahayi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lokacin da Allah ya masa umarni yayi gargadi ga danginsa mafi kusanci. Manzon Allah da ya tashi kira, sai ya kira ƴaƴan kakansa na bakwai. Kakansa na bakwai, ba duk mutum ne anan zai iya kirga kakanninsa har aje guda bakwai ba ko? Wannan Larabawa suna da haka, Larabawa suna kiyaye asalinsu, kuma abu ne wanda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya kira zuriyar kakansa na bakwai shine Ka'ab bin Lu'ay, domin yanda asalin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shine Muhammad bin Abdullah, Abdullah mahaifinsa ne yayi ko, sai a ce bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalifa kakansa na daya. Kaga kakansa na daya, to shi Abdul Muttalib bin Hashimi dan Hashimu. Hashimu ya zama kaka na nawa? Na biyu. Shi kuma Hashimu bin Abdumanaf. Abdumanaf kaka na nawa? Na uku. Shi Abdumanaf bin Qusayyi. Qusayyi ya zama kaka na nawa? Na hudu. Sannan Qusayyi bin Kilab. Qusayyi bin Kilab ya zama kakansa na nawa? Na biyar. To, Kilab bin Murra shi kuma kaka na nawa? Na shida. Sannan Murra bin Ka'ab shine ya zama kakan Ka'ab bin Lu'ayn, kaga Murra bin Ka'ab, sannan Ka'ab bin Lu'ayn, wanda shine kakan manzon Allah na bakwai. Wato da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kira sai ya dauko daga nesa daga kakansa na bakwai. Yace ya ku zuriyar Ka'ab bin Lu'ayn. Idan aka ce kakansa na bakwai, ya kusan ya samar da kabila. Kuma kusan ya samar da kabila, don aka ce kakanka na bakwai, in za a tara zuriyarsa ai za su samu birni guda, ko? Za su samu birni guda. Don haka sai ya fara da su, ya ku zuriyar Ka'ab bin Lu'ayy. Kaga ya shigo ciki. An qidu anfusakum minan nar, ku tseratar da rayukanku daga wuta. Sannan ya dawo ƙasa. Ya bani Abdumanaf, ya ku ƴaƴan Abdumanaf, wannan kakansa na uku. Ya fara da bakwai sai ya yanko ya dawo na uku. An qidu anfusakum minan nar, ku tseratar da rayukanku daga wuta. Ya bani Hashim, wannan shine kakansa na biyu. Ya ku ƴaƴan Hashimu, dan Hashimu shine mahaifin Abdulmuttalib. Abdulmuttalib shine kakan manzon Allah na fari. An qidu anfusakum minan nar, ku tseratar da rayukanku daga wuta. Sai yace ya bani Abdulmuttalib, ya ku ƴaƴan Abdulmuttalib, kakansa kenan. An qidu anfusakum minan nar, ku tseratar da rayukanku daga wuta. Sai ya dawo ƙasa. Ya gama da kakanninsa, to bari ya dawo jikinsa. Ya Fatimatu binta Muhammadin, ya ke Fatima ƴar Muhammadu, an qidi nafsaki minan nar, ki tseratar da ranki daga wuta. Sai ya ce fa inni la amliku laki minallahi shay'an, don ban mallaka miki komai ba game da Allah. To bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su gaba daya, sai yace gaira sai dai anna lakum rahiman, kuna da zumunci gare ni, kuna da zumunci gare ni. Sa abulluhuma, zan jika su bibilahima, bibilaha, zan jika su da jikawan da ya dace a musu. Wato sai dai akwai zumunci tsakanina da ku, wannan shine abin da zan iya. Amma tseratar da ku a kiyama ba haƙƙina bane, ba aikina bane, ban iyawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban iyawa, matukar kun mutu kuna kafirci, to ba zan iya tseratar da ku daga wuta ba, amma zumunci yana nan tsakanina da ku. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 3177, kuma asalin hadisin nan yana sahihul Bukhari, kitabul wasaya, babu yadkhulun nisaa wal walad fil aqarib, da kuma sahihu Muslim, kitabul iman, littafin an-nihayat fi garibil hadis wal asar. Ibn al-Asir yace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa gaira anna lakum rahiman, sai dai kula da zumunci. Sa abulluhuma, zan jika su bibilaha, da jika wanda ya dace da su. Wato sa asilukum fid dunya, zan sada zumuncin ku a nan duniya. Wala ugni ankum min Allah shay'an, amma a lahira bani iya wadatar da ku komai game da Allah. Sai yace wal balab, asali da larabci abinda ake kira al balal, jam'u balal, wato danshi shine albalal. Wa qila huwa kullu ma balla al-halqa min ma'in aw labanin aw ghairi, duk abinda zai jika makogoronka, ruwa ko madara ko wani abu da kasa, da larabci ana kiransa albalal, wato abinda zai zama danshi maimakon bushewa. Sai yace wal arabu yutliquna an-nadawa ala sila, larabawa suna kiran sada zumunci da jikawa, sukan kira shi sada zumunci, su ce an jika alaka tsakani. Kama yutlaqu yubsu ala al-qati'a, sannan yanke zumunci suna kiransa busarwa, wane ya busar da alaka a tsakani, wane ya jika alaka a tsakani, wato wane ya sadar da zumunci kenan. Li'annahum lamma ra'aw anna ba'd al-ashiya yattasilu bin nadawa, don sun yi la'akari su larabawa, suka ga cewa wasu abubuwa sai da danshi ake samun su. Wa yahsulu bainaha at-tajafi wa tafriqu bil yubsi, amma da zaran an samu bushewa, to ana samun rabuwa a tsakani. Ista'arul balala, sai larabawa suka yi aron jikawa, aron lema, suka yi aron kalma na jikawa, li ma'anal wasli, suna amfani da ita a wajen sada zumunci. Wal yubsa, suka yi aron kalma na bushewa, لمعنى القطيعة سي أنفاني دشي توجم بياني أكن ينك الزمنشي دو هكا لاربا سكن شي أنجيك أكاني سنة نفن مي أنسا دا زمنشي أمبو سرد أكاني سنة نفن واتو أن ينك الزمنشي الليتا من توفة الأهوزي شرح سنة الترمزي مجلنا ترشاتين ثلاثين لديا يا كاو بياني الإمام محمد بن عبد الله الطيبي الإمام الطيبي يا رسو هجرانا دي شكارة دي بوكو دا أربعين دا أكو fato shekara 693 da suka wuce kamar yanda yazo a Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari mujallad na 10 shafi 423. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sa'abulluha bibalaha bibilaha zanjika zumuncin nan jika wanda ya dace da shi sai ce wannan kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa zai tsananta sada zumuncin sa da waɗannan dangin nashi tun daga wancan kakan nasa na bakwai idan akwai wanda akwai dangantaka tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai kokari yaga cewa ya sada wannan zumuncin to sai ya tsananta wajen bayani a tsarin maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar misali da ya faɗa nan gaira anna lakum rahiman sai dai kuna da zumunci sa'abulluhuma bibilaha zan jika su yazo a wata kalma bibalaha ko bibilaha dukai zan jika su jika wanda ya dace da su wato kamar yanda Allah ya tsara aya ta farko ta suratul zalzala yana cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha idan an girgiza kasa girgizawanta wato abinda Allah yake nufi shine zilzalaha shadid alladhi la shay'a fawqa girgizawan da za a yi wa kasa girgizawan ne da babu girgizan da yafi wannan tsanani Allah kada ka nuna mana wannan lokaci sai wato shi yasa Allah ya kawo zilzalaha idza zulzilatil ardu idan aka girgiza kasa zilzalaha taukidi ne mubalaga tsari ne na badi'a kamar balaga ce a larabci fal ma'ana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'abulluhuma bibilaha wato zan jika zumuncin nan iyakan jikawa abinda manzon Allah yake nufi kenan wato kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa koda a ce ɗan uwansa da suka hada kakannin nan har hawa bakwai da Annabi sallallahu alaihi wasallam koda busu musulunta ba manzon Allah zai yi iya kokarin sa sai ya sada zumuncin su makuran sadarwa yanda babu wani mutum da zai ba da shedar manzon Allah ya yanke zumuncin sa da wani don bai musulunta ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan shi yasa manzon Allah ya kawo bibilaha tawkidi mubalaga wato zan tsananta sada zumunci na da waɗannan abulluha bimashtuhira wa sha'a bihaisula atruku minhu shay'an yana nufin cewa zan jika zumunci da ke tsakani na da waɗannan ƴan uwata ƴan uwanawa ta yanda ba zan bar wani abu wanda har wani zai iya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke zumuncin sa da wani ba dai bayani akan haka haka al-Imam Mubarak Kafuri yake cewa wal balalu al-ma'u shubbihat qati'atu rahim bil harara wato sai aka kamanta yanke zumunci kamar zafi ne wasluha bi itfa'il harara sada zumunci fa kamar kashe zafi sai an kawo abu wato an jika da ruwa ko da sanyi a sa abu yayi lema don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan kalma ta al-balal akwai wani hadisin ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bullu arhamakum walau bisalam ku jika zumuncin ku koda ta yin sallama wannan hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ku jika zumuncin ku kaga yana gwada cewa zumunci idan ba a sadar da shi ba bushewa yake yana bushewa wato sai ya zama an kamanta sadar da zumunci da jikawa yanke zumunci da busarwa kamar yanda al-Imam Nawawi ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana umarni bullu arhamakum walau bisalam ku jika zumuncin ku jika zumuntanku arhamakum zumuntanku koda ta yin sallama wannan hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 1777 sahabbai da dama suka rawaito shi Abdullah bin Abbas Abu Tufail Anas Suwaid bin Amr al-Ansari haka in ka duba sahihul jami'i saghir hadisi na 2838 akwai wata riwaya ta Jabir bin Abdullah al-Ansari yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bullu arhamakum bis salami ku jika zumuntanku koda ta yin sallama walau fi sanati marratan wahida, ko da sau ɗaya ne a shekara. Ta wannan hadisin malamai suna cewa kirkira aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba. In ka duba silsilatu da'ifa, hadisi na 6,357. Don haka a ka'ida ta sunnar manzon Allah, la tawqita fi silati rahim, babu iyaka, ba annabi bai taɓa ware lokaci na sada zumunci ba. Misali a ce sau ɗaya a sati, ko sau ɗaya a wata, ko sau ɗaya a shekara, manzon Allah bai kiyaye ba. Saboda me? Saboda yanayin mutane daban-daban ne, sannan samun mutane ma daban-daban ne. Don haka ba daidai bane a ƙayyade lokaci wanda kuma mutane ba za su iya kiyaye shi ba. Duk hadisin da ya nuna cewa an ƙayyade lokacin sada zumunci, wannan bai inganta daga manzon Allah ba. Amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa musada zumunci, ko da ta yin sallama ne, ko da ta yin sallama, wannan ya tabbata daga manzon Allah. Sai matsala ta uku, me ake nufi da sada zumunci? Wanda Ibn al-Asir a littafin An-Nihayat fi Gharib al-Hadith wal Athar, mujalladi na 5 shafin 191, yace silatul rahimi kinayatun anil ihsani ila al-aqrabin. Abinda ake nufi da sada zumunci wato shine kyautatawa ga makusanta, min zawin nasabi, waɗanda ka haɗa dangantaka da su, ka kyautata musu, kuma ba su ɗai ba, wal ashar, hatta surukanka, surukanka su ma danginka ne. Wannan ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ga sahabbai, yana ba su labarin wurin da musulunci zai isa, kamar yadda Abu Zar al-Ghifari ya ruwaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya ce daga cikin wuraren nan ya musu ishara da Misra, ya ce idan kuka samu nasarar Misra, to ku kiyaye zumunci, ku kiyaye wato al'amarinsu. Saboda me akwai zumunci tsakaninmu da su da kuma surukanta? Saboda me? Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana auren Mariya, yana tare da kuyangar Samariya, sannan annabi Isma'il alaihi salam mahaifiyarsa Hajara mutumiyar Misra ce. Wannan dalili yasa malamai ke cewa da wato surukanta shi ma yana daga sashin zumunta. Wa ta'attufu alaihim wa rifqu bihim wa qat'u rahimi bidu zalika. Ibn al-Asir yace to yanke zumunci shine yanke kyautatawa ga ƴan uwa, kyautatawa ga makusanta. In an ce makusanta, ana nufin waɗanda ka haɗa dangantaka da su, ko kuwa waɗanda ka haɗa surukanta da su, ya zama ka tausaya musu, ka kyautata musu. Wannan kamar yadda Ibn al-Asir ya faɗa, haka ya zo a littafai da dama, kamar al-Misbah al-Munir mujallar nabi shafin 662, da Mukhtar al-Sihah shafi na 302, al-Imam an-Nawawi a sharhu sahih Muslim juz'i na 16 shafin 87, yace wala khilafa anna silatir rahimi, anna silatir rahimi wajibatun fil jumla. Babu sabani a tsakanin malamai, kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a farkon maganar mu, haka al-Imam an-Nawawi ya faɗa, babu sabani a tsakanin malamai akan cewa sada zumunci wajibi ne, fil jumla a dunkule, wa qati'ataha ma'siyatun kabira, yanke zumunci zunubi ne mai girma. Allah ka tsare mu. Wa lisillati darajatun ba'daha arfa'u min ba'd. Al-Imam an-Nawawi yace in kai la'akari da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka tarazza cewa zumunta din nan ba daraja ɗaya suke ba, wani sashin zumunci ya fi wani sashi, ya ɗara wani sashi. Fa minha wajibu wa minha mustahabun, akwai wanda yake dole ne, dole ne kai kaga cewa kayi, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatar da mataki na iyaye aka kai ga ƴan uwa. Walau wasala ba'd as-sila wa lam yasil gayataha wa la yusamma qati'an, yana cewa ko da a ce zaka sada wani sashin zumunci, baka sada wani sashi ba, ba a cewa wane ya yanke zumunci, ba a cewa wane ya yanke zumunci, sai idan ya zama ya bar mu'amala da waɗannan mutane gaba ɗaya, an samu adawa tsakani. Walau qassara amma yaqdiru alayhi, to kuma da a ce mutum yana da ikon sada zumuncin nan zai iya taimakawa da dukiya, sai ya zama bai bayar ba, wa yanbaghi lahu an yaf'alahu la yusamma wasila, kana da halin da zaka taimakawa dan uwanka, kana da halin da zaka taimaka masa, sai ka tashi ka zo wurinsa, kuka gaisa ka dawo. Al-Imam an-Nawawi yace ka je gaisuwa amma baka sada zumunci ba, saboda mai halinka da kake da shi ya fi ƙarfin a zo a gaisa. Kana da halin da zaka taimaka ma dan uwanka, tunda baka taimaka ba har yanzu, baka sada zumunci ba. wannan shine bayanin al-Imam an-Nawawi kuma haka ne saboda irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin wadancan hadisi da muka karanta hadisai sun zo daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama kamar misali wannan hadisi da muka karanta shine hadisin Abu Huraira lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa umarni yayi gargadi ga danginsa mafi kusanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira dukkan danginsa hadisin nan Abdullah ibn Abbas ya bada labarin sa sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ya bada labarin sa Aisha ma ta ruwaito Abu Musa al-Ash'ari haka Anas ibn Malik Huzaifa kamar yanda Abu Huraira ya ruwaito Allah ya kara musu yarda gaba daya hadisin yana sahihul Bukhari sahihu Muslim kitabul iman babun fi qaulillahi ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin hadisi na 204 sannan Abdullah ibn Abbas anashi riwaya yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara waɗannan dangin nasa domin da yace ya bani Ka'ab bin Lu'ay duk sai aka hadu bari har da ya dawo ga ya bani Abdul Muttalib sai ga dangi sun hadu cikin su akwai Abu Lahab wanda shi ma babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace taballaka ali hadha jama'atana kai to gare ka tirgare ka ya Muhammad yanzu dan wannan ka tara mu nan take Allah ya saukar da tabbat ya da Abi Lahabin wa tabba saboda Allah shi yayi umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai gargadi ga danginka mafi kusanci wa anzir ashiratakal aqrabi manzo Allah ya isar da wannan umarni na Allah ta fuskan da tafi inganta da ya tashi kirga kakanninsa sai da ya dauko zuriyar kakansa na bakwai kaga ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala jama'an nan sun taru sai Abu Lahab nan take yayi izgilanci ga manzon Allah shi ko Allah tabaraka wa ta'ala nan take saukar da martani gare shi wanda ya zama dalilin halakansa Allah ya kare mu wannan yana daga riwaya ta Abdullah ibn Abbas in ka duba sahihul Bukhari kitabu tafsirul Qur'an babu qawluhu sayasla naran zata lahab hadisi na 4689 Abu Huraira a riwayarsa bai kawo a cikin al-Adabul Mufrad ba yana sahihul Bukhari yana sunanul Tirmizi haka kitabu tafsirul Qur'an hadisi na 3185 wannan hadisin nan da yazo a cikin al-Adabul Mufrad a riwaya ta al-Imam Tirmizi Abu Huraira yake lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kiran danginsa jama'a rasulullahi quraisha manzon Allah ya hada quraishawa fa khassa wa amma manzon Allah sai ya game kuma ya kede kaga ya game dangin gaba daya sannan kuma ya ware wasu ya aka ce ya ware saboda ya ware Fatima bayan ya game danginsa ai aka ce ya bani Ka'ab bin Lu'ay shi kansa manzon Allah ya shiga zuriyar manzon Allah ma ta shiga amma duk da haka sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wanda suka fi kusa da shi din ya faro daga nesa yana dawowa kusa saboda bin umarnin Allah al-aqrabina mafi kusanci sai fara daga nesa yana dawowa kasa har da ya zawo jikinsa ya kira Fatima bintu Muhammadin radiyallahu ta'ala anha saboda haka anan sai malamai suka samu fahimta menene zumunci bisa da akari da wannan hadisi waye ake nufin asa da zumuncin sa malamai ya zama fahimta su taka su kashi biyu na daya suna cewa waɗanda aka ce ka sa da zumuncin su ya zama dole ka sa da zumuncin su sune waɗanda ya zama akwai haramcin aure tsakaninka da su wato waɗanda ya zama akwai haramcin aure a tsakaninka da su inda a ce mace ce haramun ne ka aure ta kamar misali haramun ne ka aure yarka haramun ne ka aure yarka haramun ne ka aure mahaifiyarka haramun ne ka aure kanwar mahaifiyarka ko yar babanka to duk matar da ya zama an haramta maka aurenta to waɗannan su ne danginka da ya zama wajibi ka sada zumuncin su amma idan babu haramcin aure tsakani to an bar matakin wajibi an koma matakin mustahabi wa tustahabu silatuha wala tajib idan ya zama ba dole ba haramcin aure tsakaninka da wannan to babu wajibcin sada zumunci sai dai mustahabi ne ya kamata kamar misali a ce ƴaƴan baffan ne saboda ƴar baffanka zaka aure ta ba kanin babanka ko wan babanka ya zama yana da yarinya zaka aure ta kawunka yana da yarinya zaka aure ta kaga ba haramcin aure ko tunda ba haramcin aure zumuncin su mustahabi dai ba dole bane amma duk wanda ya zama akwai haramcin aure tsakaninka da shi ko ita to wannan wajibi ne sada zumunci tsakani wannan ita ce fahimtar mazhabar al-Imam Abu Hanifa malamai da dama hatta mazhabar al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala da mazhabata al-Imam Ahmad bin Hanbal suna la'akari da wannan saboda akwai hadisai wadanda ke ishara ga haka daga cikin wadannan hadisai akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana a hada mace da babanta a hada mace da babanta kaga kai idan ka auri mace halal ne ka auri kanwar baban matan matar da ka aura halal ne ka auri kanwar babanta ko yar babanta halal ne ka auri kanwar mamanta ko yar mamanta Allah ya sa mun gane to amma hada su a lokaci guda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta yana cewa la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha kada a auri mace a hada ta da babanta ko a hada ta da innarta amma inda yace zaka auri mace ka sake ta bayan ko rabu kana da damar ka auro kanwar mahaifiyarta kana da damar ka auro kanwar babanta ko yar babanta amma ka hada su a lokaci guda fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wannan an samu haramci ta sashin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari da sahihu muslim riwaya ta al-Imam at-Tabrani hadisin Abdullah ibn Abbas manzon Allah yace innakum in fa'altum zalika qata'tum arhamakum domin idan kuna hada matanku kuna auren mace ku hada ta da innarta ko ku hada ta da babanta to za ku yanke zumunta za a yanke zumunci tsakanin ita wannan yarinya da kanwar babanta ko kanwar mahaifiyarta saboda za a samu raini a tsakani ya zama gata ga kanwar mahaifiyarta mijin su guda ana iya samun baraka ta sashin zumunci tsakanin ita mahaifiyarta ta da kuma ita kanwar mahaifiyar da aka hada da ita yar a lokaci guda wanda hadisin yana sunan Abi Dawud da sahihu Ibn Hibban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada al-Imam an-Nawawi yace hadha dalilun li mazhab al-ulama kafatan ala annahu yahrumu al-jam'u bainahuma sawa'un kanat amma wa khala haqiqiyya saboda wadannan hadisai malaman sunna kaf suka ce haramun ne ka hada mace da innarta ko babanta a lokaci guda duk malaman sunna sun tabbatar da wannan al-Imam al-Qarafi yana cikin fitattun malamai da aka yi a tarihin masabata al-Imam Malik yana da littafin usul wanda ake kira sa Anwarul Buruq fi Anwa'il Furu' mujallad na farko shafi na 147 yana bayani game da waye aka ce dole ka sada zumuncin sa waye daga cikin yan uwanka wanda aka tilasta maka sada zumuncin sa ya zama wajibi ne sada zumuncin shi ba mustahabi ba yace kala babul ulama inma tajibu silatul rahimi idan kana hunaka mahramiyya wasu malamai na cewa sai idan akwai haramcin aure tsakaninka da dan uwa to shine ake cewa sada zumuncin sa wajibi ne kamar wanka dole ka sada zumunci da shi wanka din nan kuna ya zama mahaifanku duk daya ne ko kun hada uba amma banda uwa ko kun hada uwa da uba duk daya in dai wanka ne to wajibi ne ka sada zumunci a zumuncin sa haka ma kanwarka ko yarka haka ma mahaifiyarka yan uwanta kamar kawunka innanka wadannan dole ne ka sada zumuncin su amma banda ƴaƴan su banda ƴaƴan kawunka banda ƴaƴan baffanninka wannan ita ce fahimta ta farko wanda da yawa malamai na tafiya akan ta yace wa kullu shakhsayn law kana ahaduhuma zakaran wal akhar unsa lam yatanakaha kal'aba'i wal ummahati wal ikhwa wal akhawati wal ajdad wal jaddad wa in alam kamar misali babanka kakanka har zuwa sama wadannan haramun ne aure tsakani mutum bai auren kakansa tunda baka auren kakansa kakanka to sada zumuncin kakan nan naka ya zama dole matukar babu haramcin aure tsakani to yana zama mustahabi sada zumunci idan ko akwai haramcin aure to wajibi yace fa amma auladu haula'i falaysat as-sila bainahum wajiba amma ƴaƴan baffanni fa ƴaƴan baffanninka ƴaƴan kawunnanka zumuncin su ba dole bane amma mustahabi ne yana da kyau mustahabi amma ba dole bane wadanda aka ce dole ne su ne wadanda ya zama akwai haramcin auratayya tsakaninka da su kai tsaye amma wadancan da ya zama babu haramcin auratayya tsakaninka da su musahabi ne yace li jawazil munakaha bainahum yayi bayani mai tsawo akai yana cewa wannan ita ce fahimta guda ta malaman sunna game da cewar wadanda aka wajabta maka zumunci sada zumuncin su wato su ne wadanda suke matakin farko iyayenka da kawunnanka da innoninka da baffanninka da babanninka wato ƴan uwan babanka da ƴan uwanka na jini waɗannan su ne aka wajabta maka sada zumuncin su amma duk wanda baya wannan da'ira to ba dole bane mustahabi ne na biyu akwai hujjojin hadisai akan wannan fahimta babu shakka wanda kuma cikin karatu insha Allah zamu kawo wasu dalilai a fahimta ta biyu ita ce duk wani zumunci wajibi ne ka sada shi babu bambanci tsakanin dan uwanka da ya zama akwai haramcin aure tsakani da kuma wanda babu haramcin aure inda aka ce ka hada dangantaka da mutum to dole kai zumunci da shi ba musahabi bane wajibi ne wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna Allah ya sa mu gane akasarin malaman sunna sun ce babu bambanci tsakanin dan uwanka wanda aka haramta aure tsakani auratayya tsakaninka da shi da kuma wanda ba a haramta ba matukar akwai dangantaka tsakaninka da shi dole sai ka sada zumuncin sa me dalili hujja ita ce hadisin da muka karanta al-imam al-bukhari yana daga cikin wadanda ke da wannan fahimta don haka yasa ya kawo hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam mai la'akari da wannan hadisi ya tara dangin sa Allah ne yace kai gargadi ga danginka mafi kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tara dangin sa sai ya fara kiran ƴaƴan kakansa na bakwai ya bani Ka'ab bin Lu'ay ya gangaro har zuwa ga ƴarsa Fatima bint Muhammadin radiyallahu ta'ala anha bayan manzon Allah ya gama faɗa yana cewa la uguni ankum min Allah shay'an ban wadata muku komai game da Allah amma da yazo ƙarshen maganar sai ya ce ne gaira anna lakum rahiman sai dai kuna da zumunci kaji abinda manzon Allah ya faɗa sai dai kuna da zumunci wato annabi yana nufin kakannin nan bakwai tun daga kakansa na bakwai zuriyarsa har zuwa kanshi suna da zumunci akan annabi sallallahu alaihi wasallam yace anna lakum rahiman sannan manzo Allah ya alƙawari sa'abulluhuma bibilaha zan jika wannan zumunci jika wanda ya dace a masa wannan yana nuna cewa waɗannan ka duk zuriyar da suka fito daga waɗannan kakanni da manzo Allah ya kirga har zuwa kakansa na bakwai duk ƴan uwansa ne kuma zumuncin su dole ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba wai sai waɗanda ka hada iyaye da su ba kawai hujja ta biyu mun karanta wani hadisi a baya wanda al-Imam Nawawi ya kafa hujja da shi inna abarral birri mafi kirkin halin kirki inji annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mahaifina ya rasu akwai abin da ya rage na kyautatawa gare shi sai manzo Allah yace inna abarral birri an yasila ar-rajulu ahla gudda abihi ya kasance mutun ya sadar da zumuncin ma'abota soyayyar mahaifinsa so kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sada zumuncin abokan babanka ai ba dangantakan jini ba ma dangantakan jini amma manzo Allah yace halin kirkin da yafi kowane halin kirki shine bayan mahaifinka ya rasu ba da an yi waliyal abu mahaifinka ya rasu kai kokari ka sadar da zumuncin abokan soyayyar mahaifinka kaga ba ma alaka ta jini al-Imam Nawawi yace don haka ashe ba wai sai dangantakar jini ne ma yake sa a sada zumunci ba hatta abokan hulɗa na mahaifi zuwa wato sadarwa gare su shi ma wajibi ne ma annahu la mahramiyya bainahum duk da cewa babu haramtakayya na aure tsakaninka da abokan mahaifinka in ka duba sharh sahih muslim juz'i na 16 shafi na 113 da kuma tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujalladi na 16 shafi na 209 jiza'ul albab na al-Imam as-Safarini a mujalladi na farko shafi na 354
na cewa sada zumunci wajibi ne shine hadisin gaba yani min adillati al-wujub al-hadithu al-ayati hadisi na 49 shine babi na 26 silatul rahim sada zumunci haddathana abu nu'aym yace Abu Nu'aym ya ba mu labari sunansa Al-Fadl bin Dukayn qala hadathana Amr bin Usman bin Abdullah bin Mawhab qala sami'tu Musa bin Talha yadhkur naji Musa bin Talha yana ambata an Abi Ayyub al-Ansari yana ambatan labari game da sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub al-Ansari yana cewa anna arabiyan wani balarabi araba ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi ya bijiro wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hanyar sa wato manzon Allah yana cikin tafiya sai ga wani balaraban kauye ya bijiro wa manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ga wani balaraban kauye ya gito masa fa kala sai yace masa akhbirni bima yuqarribuni min aljanna ka bani labarin abinda zai kusantar da ni ga aljanna inji wannan balarabi wa yubaiduni min an-nari kuma ya nisantar da ni daga wuta kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'budullaha ka bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'an kar kai shirka da Allah da komai wannan shine matakin farko duk wanda ya bauta ma Allah bai shirka ba to zai kusanci aljanna kuma zai tsira daga wuta Allah ka sa mu na ciki wa tuqimus salata ka tsayar da sallah wa tu'tiz zakata ka bayar da zakka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tasilu rahimi ka sada zumunci wannan ya nuna sada zumunci wajibi ne saboda abinda zai kusantar da kai aljanna ya nisantar da kai daga wuta kaga babban al'amari ne hadisin yana sahihu targhib asalin sa yana sahihu al-bukhari kitabu zakati babu wujubi zakati da kuma sahihu muslim kitabu al-iman wato hadisi muttafaqun alayhi yana sahihu targhib hadisi na 743 sannan hadisi na 50 yace haddathana isma'il bin abi uwais qala haddathani sulaiman bin bilal an muawiya bin abi muzarrid an sa'id bin yasar an abi hurayra anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace khalaqa allah azza wa jalla al-khalqa Allah mabuwayi da daukaka ya halicci halittu wato farkon halitta falamma faraga minhu lokacin da Allah subhanahu wataala ya gama halitta qamatir rahimu sai zumunci ya miƙe faqala sai Allah tabaraka wataala ya ce ma wato da larabci ana nufin ma al-istifhamiya na tambaya shine sai a ce ma menene Allah tabaraka wa ta'ala yake tambayar zumunci menene qala sai zumunci yace haza maqamul a'iz bika wannan wato tsayuwa ce ta me neman tsari da kai min alqati'a game da yankewa wato ni zumunci ina neman tsari ne da kai Allah tabaraka wa ta'ala kada a yanke ni qala sai Allah tabaraka wa ta'ala yace ala tarbaina shin baka yarda ba zumunci da larabci mace ce ke sa yake tafawa da lamirin mace ala tarbaina an asila man wasalaki baka yarda in sada wanda ya sada ka wa aqta'a man qata'aki in yanke wanda ya yanka ka wato zumunci yace ma Allah tabaraka wa ta'ala ina neman tsari da kai ya Allah game da yanke ni kada a yanke ni yanda ya tafawa lamiri na mace yace zumunci ta miƙe kaga da Hausa bai yi ma'ana ba ko kuma da larabci zumunci mace ce qala ala tarbaina an asila man wasalaki shin baki yarda in sadar da wanda ya sada ki ba wa aqta'a man qata'aki kuma in yanke wanda ya yanke ki qala sai tace bala ya rabbi na yarda ya Allah qala sai Allah tabaraka wa ta'ala yace fazalika laki to kin samu wannan summa qala abu hurayra sannan sai abu hurayra yace ikra'u in shi'tum in kun ga dama ku karanta tabbacin haka a cikin alqur'ani a suratu muhammad ayati 22 fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum Allah ke cewa kuna tammani idan kuka juya baya kuka dinga barna a ƙasa kuna yanke zumunta wanda karshen ayan Allah tabaraka wataala yake cewa ulaika allazina mene la'anahumullah wadannan su ne mutanen da Allah ya tsine musu albarka Allah ka tsare mu in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi na fasaran ita wannan aya yana cewa wal abharu annahu inma uniya biha al-munafiquna zahiri ayan nan Allah yana magana ne da munafikai domin munafiki shine wanda idan kaga mutum saboda tsananin addini an waye gari ya yanke zumunci domin akwai wanda aqidarsa take raba shi da ƴan uwa, aqidarsa ta sa ya zama mugu, muguntarsa hatta ƴan uwa, wanda ya zama ya juya baya shine wanda Allah ke magana akai, kamar yadda al-Imam Qurtubi ya faɗa, ya fa hal asaitun in tawallaitun, kun juya baya maimakon gaba, domin bai yiwuwa a ce addininka ya samar maka mugun hali a maimakon ya samar maka kyakkyawan hali. Idan addinin kwarai ne, ya kamata a ce lokacin da ka karbe shi ka zama abin misali a cikin dangi, ka zama abin misali a cikin dangi, amma a dalilin aqidarka sai aka wayi gari ƴan uwanka ba ruwanka da su, kuma ba wai larura ce ta hana ka zumuncin ba, adawa ce sosai kake da ƴan uwa, kana kiyayya da ƴan uwa, kiyayya na zahiri, saboda me ba sa aqidarka? Allah ka tsare mu. Wannan sifa ce ta munafiki. In tawallaitum an tufsidu fil ardi, kun juya baya, kun koma barna a ƙasa, kuna yanke zumunta. Mu ɗauki misali da annabin rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da zunna muka karanta ayar da Allah ya mar umarni ya yi gargaɗi ga danginsa mafi kusanci. Manzon Allah ya tara danginsa daga kakansa na bakwai har zuwa ƙasa, bayan ya kira su har da baƙar magana da babbansa ya masa, shine Abu Lahabi. Amma duk da haka manzon Allah yake cewa akwai zumunci tsakani na da ku, zan jika wannan zumuncin makuran jikawa, ba zan taɓa zama abin misali a dangi a cewa na ya yanke zumunci saboda addinin shi ba. To ya za a yi aqidar kwarai ta raba ka da ƴan uwa? Allah ya samu gane. Allah ka tsare mu. Hadisin yana silsilatu sahiha, wannan hadisin hadisi na 50, hadisi na 2741, kuma shi ma yana cikin Sahihul Bukhari, Kitabu Tafsirul Qur'an, Suratu Muhammad, hadisi na 4830, da kuma Sahihu Muslim, Kitabul Birri Wasilati wal Adab, wato hadisin muttafaqun alayhi. Sai mas'ala ta hudu. Mas'ala ta hudu da al-Imam al-Bukhari ya kawo game da bayanin zumunci shine siffar ita kanta zumunci din, yanda ake sada zumunci. حديثي نحن سندقى حدثنا الهميدي عبد الله بن الزبير الهميدي المكي سننشي عبد الله بن الزبير اكي تشمر الهميدي من يمغانا اكنسا ابايا ينادق اشكي من ين ما لمن الامام البخاري الله مدوكي مصرحما قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن ابي سعيد عن ابي سعد ابو سعد البقال سننس سعيد بن مرزبان عن محمد بن ابي موسى عن ابن عباس قال وات عبد الله بن عباس يفسر عبد الله بن عباس يفسر ودنن ايوي من سوره الاسراء daga ayati 26 Allah tabaraka wa ta'ala yace wa atizal qurba haqqahu kabama na kusa da kai hakkinsa ba ce hakkinka ba fa hakkinsa wato ashe a cikin dukiyarka akwai hakkin dangi shi yasa al-Imam al-Bukhari yake magana kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa yana cewa idan kana da dukiya ka zama ziyara kake wa ƴan uwa baka ba su komai aikin banza ne ka dai yi ziyara baka sada zumunci ba inji al-Imam an-Nawawi saboda shi kansa Allah da ya tashi magana yace ka ba su haƙƙin su sai ya maimakon yace ka ba su haƙƙinka ka ba su dukiyanka yace wa atizal qurba haqqahu mafi kusa da kai makusancinka ka bashi haƙƙinsa wato a dukiyarka akwai nashi haƙƙin saboda zumunci wanka kamar da muka ce wadanda suke matakin zumunci na farko wanka kaninka ko kanwarka da yarka baffanka innarka da mahaifiyarka da mahaifinka da ƴaƴanka wadannan sune suke matakin zumunci na farko kamar yanda wato in ka duba littafin al-Imam as-Sana'ani subulus salam sharhi na bulugul maram mujallal nabi shafi 628 yana cewa waɗannan da ke mataki na farko na zumunci su dole ne ma sai ka kula da su ta wadda dukiyarka yace war rahimul khassa tazidu bin nafaqati alal qaribi zumunci na kusa ke babban zumunci wannan zumuncin ya wuce sadar da shi da baki kurum dole sai an taimaka an kula da sai ma an bincika game da hali na ƴan uwa misali zaka ringa tambaya shin wani hali ɗan uwanka yake ciki wanka kaninka wani hali yake ciki ka rika bincike game da halinsa yana da jari a yana cikin rashin lafiya bai da kudin da zai jinya tafaqqudul ahwal dole sai ka bincike halinsa والتغافل عن زلته حرام ne karafkanu kai watsi da al'amarin sa sannan in ka je yana cikin wani yanayi dole sai ka taimaka masa me yasa saboda wannan aya ta alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atizal qurba haqqahu kaba ma na kusa da kai haƙƙin sa wal miskina da talaka wabna sabil da kuma matafi ku duba yanda Allah ya jera su shi yasa Abdullah ibn Abbas ya ce fabada'a Allah ya fara bada'a fa'amarahu bi aujabil huquqi ko ya fara Allah ya fara umurtanka da wajibin da yafi karfi aujabil huquqi haƙƙin da yafi zama wajibi haƙƙin da yafi zama wajibi akan ka shine haƙƙin yan uwa wadallahu ala afdalil a'mali yayi masa ishara ga aikin da yafi daraja idza kana indahu shay'un amma sharadi idan kana da dukiya wannan sharadin su kenan saboda haka idan baka da dukiya sada zumunci da dukiya ba naka bane sada zumunci da dukiya na mai dukiya ne da Allah ya tashi bayani akan kyautatawa da dan adam zai yi sai aka fara da zal qurba na kusa da kai sai wa al miskin talakan da ke makwabtaka da kai sai wa na nesa matafiyi da tafiya ta biyo da shi gari guzuri ya kare kaga an fara da na jikinka sannan na kusa da kai sannan na nesa kar ka zama inuwar giginya inji Bahaushe ya zama na nesa din ke morarka amma na kusa da kai ba su jin dadin ka wannan ya saba ma tsarin Allah tabaraka wataala kamar yanda Abdullah ibn Abbas yake fassarawa fa qala sai yace wa atizal qurba haqqahu haka ne ko ka ba ma makusanci haƙƙin sa wal miskina da talaka wabna sabili da dan tafarki shine matafi wato wanda ke kan hanya wa allamahu kuma Allah ya karantar da kai idan lam yakun indahu shay'un idan kai baka da komi wato abinda Abdullah ibn Abbas yake nufi shine idan kana da dukiya to ka bawa dan uwa haƙƙin sa wato kaje ka sada zumunci kenan kaje ka sada zumunci da dukiya ka bada haƙƙi Allah ya sa mun gane sada zumuncin ba zuwa zaka yi tsurarka kawai ba a'a zaka kai wani abin hannu a basu shine abinda Allah ya fara da shi idan baka da komi fa sai Allah ya madaukake faɗa aya ta 28 wa in ma tu'ribanna anhum ibtiga'a rahmatin min rabbika tarjuha idan zaka kauda kai ga yan uwa domin ka zo ka gaisa da su amma baka ba su komi ba kaga an kauda kai kenan ko sai an jima sauri ka juya kanka dama baka son ku haɗa ido saboda baka zo da komi ba baka da kuɗin amma dai ka zo an gaisa ibtiga a rahmatin min rabbika tarjuha kana fatan wata rahama ta Allah da kake tammani wato ashe shi musulmi bai rabuwa da buri na kwarai ya zama musulmi yana da buri na kwarai kullum fatanka shine Allah ka bani dukiya da zan taimakawa baffanni na kawunan yan uwana Allah ka bani to amma da bai baka ba baka bar zumuncin ba sai ka je ya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa qul lahum qawlan maysura sai ka faɗa musu magana mai sauki magana wato mai kyau Abdullah ibn Abbas ya ce abinda ake nufi anan iddatun hasana ka musu alƙawari Abdullah ibn Abbas ya ce abinda ake so da kai kai musu alƙawari wato kar ma ka tashi haka sai kai alƙawari ka annahu kad kana in kai alƙawarin kamar abin ya tabbata ne in kai alƙawarin to Allah zai cika kamar misali ka je wurin dan uwanka ya bai da lafiya baka da kuɗin da zaka bashi sai magani sai insha Allah duk da wainiyar jinyar nan akwai abin da nake fata zan samu insha Allah duk zan dauke shine Abdullah ibn Abbas ya ce ka annahu kad kana ai kamar ma ya tabbata ne Allah zai baka wato shi yasa Allah yace imma tu'ribanna anhum mubtiga arhamati min rabbika in ka kauda kai ga yan uwa saboda fatan wata rahama ta Allah tarjuha da kake tammani kana fatan ka samu rahama na Allah fa qul lahum qawlan maysura ka fada musu magana wato ya zamanto mai sauki magana mai kyau iddatun hasana kai musu alƙawari kyakkyawa ba Abdullah ibn Abbas ne kadai ya fada haka ba Abdullah ibn Abbas ne kadai ya fada haka ba kaga Abdullah ibn Abbas sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake fassara waɗannan ayoyi yana cewa la'allahu an yakuna insha Allah ko tana yiwuwa in kai alƙawarin abinda kai alƙawarin kuma ya tabbata insha Allah ka ziyarci yan uwa to ai hakuri kwana biyu ba a zo ba kuma wannan karon ma gashi mu kawo muku komi ba nan gaba in na tashi zuwa ba mamaki in zo da babur in baka ka ringa hawa kana zuwa gona Abdullah ibn Abbas yace la'allahu an yakuna insha Allah ba mamaki ya tabbata saboda mai kai sha'awar alkhairi shi ko Allah dama abinda yake so ya samu a zuciyar musulmi kenan sha'awar alkhairin sai Allah ya sa mar albarka kuma sai abin ya tabbata kaga fata nagari abinda Bahaushe ke cewa lamili haka al-Imam Mujahid al-Imam Ikrima Sa'id ibn Jubair al-Hasan al-Basri al-Imam Qatada wa ghayr wahidin in ka duba tafsir Ibn Kathir galibin tabi'ai haka suka fada in ka je gaida dan uwa in ka je gaida dan uwa ya zama ka masa alƙawari saboda fata in dai zuciyarka akwai fatan to Allah zai tabbatar Allah ya samu gani kaga wannan kuma yana nuna cewa ba dole bane sai ka tafi din idan ya zama rashin abin hannu ya hana ka zuwa gaida dan uwa baka yi laifi ba shine abin da Allah ke cewa imma tu'ribanna anhum imma zaka kauda kai ga yan uwa kaga ka kauda kai gare su suna neman su ga fuskar ka su gani ba yau da gobe ibtiga arhamatin min rabbika tarjuha me ya hana ka zuwa ba dan kin su bane ba dan yanke zumunci ba saboda kana fatan ka samu dan kudi mai dan kauri ka je ka ba su to amma duk da haka kar a zauna shiru Allah yake faqul lahum qawlan maysura sai ka faɗa musu magana mai kyau ko ta sako ko ta abin nan ya zama ana aika gaisuwa kalma na wanda zai faranta ran dangi a san cewa babu adawa tsakaninka da su Allah ya samu iya Abdullah ibn Abbas yace wala taj'al yadaka maglulatan ila unqika sannan Allah subhanahu wataala yace aya ta 29 suratul isra kada ka saka hannunka ya zama a daure ga wuyarka la tu'ti shay'an ya zama kai baka ba da komi baka ba ma yan uwa komi Allah ya ki bai son haka wala tabsutha kullal basti kuma karkashin fida hannun dukkan shin fidawa Abdullah ibn Abbas yace tu'ti ma inda ka dauki dukiyarka kaf ka bada wai kai mai zumunci a idan kai haka fataqauda maluman zaka zauna kuma abin zargi zaka zauna abin zargi ka dauki dukiyarka ka rabar gaba daya baka da komai yanzu yalumuka man yati ka ba'du bayan ka riga ka kyautar da dukiyar ya zama sai ga wani dan uwa ya ziyarce ka to shi ya za a yi dashi kaga ba abin da zaka bashi sai zarge ka wala yajidu inda ka sha'an bai samu komai gunka ba mahsuran sannan ka zama gajiyayye kad hasaraka man kad a'taytahu wanda ka bashi ya gajiyar da kai wanda ka bashi dukiyar taka gaba daya shi ya wadata kai kuma ka koma wahalalle gajiyayye baka da abin da zaka ce maka makowa hadisin babu shakka yana da isnadi mai rauni amma ya dace da fassaran salafus salih Allah madaukaki ya musu rahama don haka yasa bin baz cikin fatawarsa mujalladi na 9414 rahimahullah yana cewa alwajibu alayka silatul rahimi hasba taqati wannan aya tana karantar da mu cewa wajibi ne gare ka kasa da zumunci gwargwadon iyawa don haka zumunci ba shi da ka'ida sai da kuɗi kuma cewar za a tafi kamar yadda Bahaushe ke cewa zumunci a kafa yake ko a ba kafa kaɗai ba har da hannu karka ce kafa kawai za ka yi amfani da ita ka je ka sada zumunci hannunka yana ɓoye nan Allah ya hana la taj'al yadaka maglulatan ila unuqika shine abin da Allah madaukake ya faɗa kaga ya nuna cewar za ka sada zumuncin gwargwadon halinka yace bi ziyarati idza tayassara idan akwai halin kudin mota to kai ziyara wa bil mukataba idan babu hali kudin ka bai wuce wanda zaka sai ka sai ambulan da takarda ba to a rubuta wasiqa a aika yace wa bil telephone al hati hatta telephone in ya zama baka da hanyar ma zumuncin sai ta buga waya yace in ka buga wayan Allah ya dauke maka nauyin zumunci wa yushra'u laka aidan silatul rahim bil mali sannan in kana da dukiyan tafi zumuncin naka bayyuwa dan kayi shi da kafa dole sai ka hada da dukiya idza kana al qaribu faqiran idan ya zama na kusa da kai din mabukaci ne amma in ba mabukaci bane ba dole bane kai masa alheri wato taimako ake nufi don haka idan dan uwa ya zama yana cikin hali na bukata shine dukiyarka take zama dole akan sa dole ka taimaka mar a haƙƙi na zumunci dole ka taimaka masa amma idan ya zama ba wai yana cikin damuwa bane wannan ihsani ne kawai abinda ake cewa tsaraba ko tsaraba ce zaka kai musu wanda ba laifi bane yace to abinda yasa
ko da ta telefon ne ka buga waya ya isar mazumunci, inji bin Baz, yace saboda dalilai guda uku. Na daya, Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alkur'ani yace fattaqullaha mastata'tu, ku kiyaye Allah gurgudan iyawanku, kai abinda zaka iya a yau, baka da kudin da zaka shiga mota ka je ka sada zumunci, abinda kawai zaka iya shine kana da waya zaka iya sayan kati na naira 50 ka buga waya ku gaisa. To wannan gaisuwar taka ta isar, tana daidai da wanda ke da dukiya ya dauki mota ya tafi garin yan uwa ya je sada zumuncin su, saboda kai gurgudan abinda zaka iya. Sannan hujja ta biyu, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, hujja ta uku cewar annabi sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amri, idan na muku umarni fa'atu minhu mastata'tu, sai ku zo ma wannan umarni nawa gurgudan iyawanku. Kaga ya nuna cewa shi zumunci ana la'akari ne da halin da kake ciki da abin da zaka iya yin sa. Babi na 27, faddul silatir rahimi, shine falala game da sada zumunci, wanda ita ce mas'ala ta biyar, mas'ala ta ƙarshe. Sada zumuncin nan kamar yadda ya zama wajibi, sannan kuma yana da falala, don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi akan shi, ya ware masa babi faddul silatir rahimi, falala game da sada zumunci. Hadisi na 52, حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن ابي حازم, ابن ابي حازم سنن الامام عبد العزيز المدني, عن العلاء, العلاء انا له بن عبد الرحمن, عن ابيه بابنسا شيني عبد الرحمن صاحب ابو هريره, عن ابي هريره قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم, وان متين يزوغا النبي صلى الله عليه وسلم, فقال يا رسول الله inna li qarabatan, ina da dangi makusanta, asiluhum, ina sada musu zumunci, wa yaqta'una, amma su suna yanke min, ni in tafi in sada zumunci amma babu ruwan su da ni, su ba su sada zumunci na, wa usinu ilaihim, ina kyautata musu, wa yusiuna ilaihi, su kuma suna cutar da ni. Don akwai da yawa zaka samu dan uwa ne ko sallama kai masa ma ba zai amsa ba, kuma dan uwanka ne, dan uwanka ne, yana ma iya maka iyaka ya ce karka sake zuwa gidana, karka bari, wallahi ka dinga zuwa, ko ya maka iyaka karka je ka je, saboda Allah ya ce ka sada zumunci, suna cutar da ni, ni ina kyautata musu. Yace wa yajhaluna alayya, suna jahilta na, wa ahlu anhum, ni kuma ina hakuri da su. Fa qala, sai annabi yace la in kana kama ta qulu, in ko ya tabbata yanda ka fada, in abin ya tabbata kamar yanda ka fada, ka annama tusifuhumul malla, manzo Allah yace kamar kana buda musu tokan wuta ne, kamar kana buda musu tokan wuta ne. Wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa kai ke da nasara kamar su suna kan tafarki na halaka. Allah ka tsare mu. Wala yazalu ma'aka min Allahi zahirun alayhi, kuma ba za a taba rasa wani mai agaza maka akan su ba daga wajen Allah, ma dumta ala zalika muddin, kana kan wannan siffa. Wannan yana nuna zumunci yana da falala, wato idan mutum mugu ne karka ba zumunci da shi. Allah yana aiko ma gudunmuwar mala'ika, idan mutum zaka yi mai sallama yake amsawa karka bari kai kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace har abada wannan mutumin ba zai samu daukaka akan ka ba, har abada bai samun daukaka akan ka, kai da kake sada zumunci su suna ki, kana gaisawa da su ba su so, sannan kana kyautata musu suna cutar da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a rasa mai taimako akan ka, wato daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala, ma dumta ala zalika muddin, kana kan haka. Hadisin yana sahihu Muslim, kitabul birri wa silati wal adab, ya tabbata ingantacce, yana silsilatu sahiha, hadisi na 2597. Hadisi na 53, haddathana isma'il ibn abi uwais qala haddathani akhi, dan uwana ya bani labari, dan uwansa shine Abdulhamid bin Abi Uwais, sunan shi Isma'il ibn Abi Uwais, an Sulaiman bin Bilal, an Muhammad bin Abi Atiq, an Ibn Shihab, Ibn Shihab shine Muhammad bin Muslim Ibn Shihab az-Zuhri, yana daga cikin kananan tabi'ai, an Abi Salama bin Abdurrahman, an Abar Radad al-Laysi akhbarahu, عن عبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن بن عوف صحابي النبي صلى الله عليه وسلم, انه سمع رسول الله يقول يا جمن زن الله ينا cewa قال الله عز وجل, حديث القدسي, Allah mai buwaya da ɗaukaka ya ce, ana rahmanu, ni ne mai rahama, wa ana khalaqtur rahima, ni na halicci zumunci, washtaqtu laha min ismi, sannan na gutsura ma zumunci daga sunana, wato akhrajtu wa akhastu, na ciro ma zumunci suna daga jikin sunana, domin sunan Allah ar-rahman, zumunci fa ar-rahimu, kaga Allah ya ciro ma zumunci suna daga jikin nashi. Faman wasalaha wasaltuhu, wanda ya sadar da zumunci zan sadar da shi. Waman qata'aha batattuhu, wanda ya yanke zumunci zan katse shi, shine batattuhu. In ka duba Tuhfatul Ahwazi sharhin Sunan at-Tirmidhi mujalladi na 6 sharhin 29 yace fihi ima'un ila anna al-munasaba al-ismiyya wajibatu ar-ri'aya fil jumla. Malami yace wannan hadisi yana karantar da mu cewa duk sa'ilin da aka samu sunan Allah tabaraka wa ta'ala, to kai kokarin aiki da ma'anarsa, kai kokarin aiki da ma'anar sunan Allah tabaraka wa ta'ala. Sunayen Allah waɗanda suka cancanta bayi su kamanta aiki da waɗannan sifofin. Wa in kana al-ma'ala ala annaha asarun min asari rahmatir rahman, domin Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ciro ma zumunci suna daga jikin nashi. Saboda haka in ka sa da zumunci ka samu rahama, in ka yanke zumunci ka rasa rahama. Wa yata'ayyanu 'ala al-mu'min at-takhalluqu bi akhlaqi Allah ta'ala, yana zama tilas ga mu'mini ya rika daukan halayensa daga fassaran siffofi na Allah tabaraka wa ta'ala, wato halaye na Allah madaukaki. Wa ta'alluqu bi asma'ihi wa sifatihi, ya zama ka ta'allaka da sunayen Allah da siffofin Allah. Hadisin asalinsa yana Sunan Abi Dawud da Sunan Tirmizi, yana silsilatu sahiha hadisi na 520. Kuma hadisin nan Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Abi Aufa, Amir ibn Rabi'a, Abu Huraira da Jubair ibn Mut'im duk sun ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka hadisin ya inganta daga manzon Allah cewa zumunci Allah da kansa ya cire suna daga cikin nashi ya ba mu zumunci, shi yasa ake kira ar-rahimu zumunci, shi ko suna Allah fa ar-rahman jinkai, mai jinkai. Don haka in ka sa da zumunci ka samu jinkai na Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan yana nuna kamar yadda Allah madaukakin ya zo cikin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, masu jinkai mai jinkai zai ji kansu. Kaga ya gwada cewa idan ka dauki siffar Allah ta jinkai to zaka samu jinkan Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ku yi jinkai ga waɗanda ke nan ƙasa wanda ke sama ya ji kanku. Allah ya samu iya. Hadisi na 54, haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Abu Awana. Abu Awana mun ce sunansa al-Imam al-Wabbah bin Abdullah al-Yashkuri. An Usman bin al-Mughira an Abi al-Ambasi. أبي الأنبسي سنان محمد بن عبد الرحمن بن قارب الثقفي قال دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط ناشق ورن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أكوي وان وليني لأكي كران سأل وهط وليني سنان سأل وهط ناشق ورن عبد الله بن عمرو في الوهط. في الوهط اسم موضع بطائفي, sunan guri ne wanda ke garin Ta'ifa, ya'ani ardallahu bi Ta'ifi, wata gona da yake da ita a yankin Ta'ifa. Fa qala, yace atafa lana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam isba'ahu, yace manzon Allah ya lankwasa mana ya tsatsa. Idan aka ce atafa ana nufin lawa, manzon Allah ya lankwasa mana ya tsatsa. Fa qala, sai manzon Allah yace arrahimu shujna, zumunci saiwa ne, jijiya ne, min ar-rahman, na sunan Allah ar-rahman. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, zumunci kamar jijiya ne na sunan Allah ar-rahman. Da idan aka ce shujna, inji al-Imam al-Jauhari yace uruqu shajar al-mushtabika, saiwan bishiya da larabci ake kiransa ash-shujna, zumunci saiwa ne na sunan Allah ar-rahman. In ka duba Fathul Bari mujallad na 10 shafi na 418 yace abin nufi shine annaha asarun min asarir rahma mushtabikatun biha, don haka zumunci ya zama kamar jijiya ne na sunan Allah ar-rahman. in ka bi wannan jijiyar za ka isa ga rahamar Allah tabaraka wa ta'ala. Wato shi ne ma'anar hadisi din. Falqati'u laha munqati'un min rahmatillahi ta'ala. Yana nuna cewa duk wanda ya yanke zumunci to ya yanke rahamar Allah maransa. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yasilha yasilhu, wanda ya sadar da zumunci Allah ya sadar da shi. Wa man yaqta'aha yaqta'uhu, wanda ya yanke zumunci Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laha lisanun talqun, zumunci yana da harshe sakakke bi ma'ana mai fasaha. Zalqun mai kaifi yawmal qiyamati, a ranar tashin kiyama. Saboda haka zumunci zai tashi da harshe kuma da fasaha, zai faɗi magana, zai faɗi gaskiya game da wanda ya yanke shi da wanda ya sada shi. Allah ka samu iya sadarwa. Hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana sahihul Bukhari, sahihu Muslim, sunan Nasa'i, hadisin Abu Huraira, yana gayatul maram fi takhriji ahadisil halal wal haram, hadisin 406. Hadisi na 55 shine hadisi na karshe da zamu karanta a yau insha Allah. Haddathana Isma'il bin Abi Uwais qala haddathani Sulaiman bin Bilal al-Qurashi, daidai ne ko? Haddathani Sulaiman an Muawiya bin Abi Muzarridin, an Muawiya bin Abi Muzarridin, an Yazid ibn Ruman, an Urwata bin Zubair, an Aisha. An karbo hadisi daga Aisha, yana kama da wancan da muka karanta. Radiyallahu anha, anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah yace arrahimu, zumunci shujnatun min Allah, saiwa ne, jijiya ce daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Yana nufin daga sunan Allah Ar-Rahman. Man wasalaha wasalahu Allah, wanda ya sadar da zumunci Allah zai sadar shi. Wa man qata'aha qata'ahu Allah, wanda ya yanke zumunci Allah zai yanke shi. Hadisi yana silsilatu sahiha, hadisi na 925, yana sahihu Muslim, kitabul birri wasilati wal ada. Allah ya sa albarka cikin abubuwan da muka faɗa. Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuskure. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali